sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Hakanan kuma za a iya samun mu a gidan rediyon amfani Fara'a Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a kuma sun Ghana. Masu sauraro, sunana Hassan Maina Kaina, zan jagoranci wannan shiri na musamman daga nan Abuja. Shirin na kunshe da martani kan sassauta hana fita daga Litinin din nan da shugaba Buhari ya yi. Rahoton halin da ake ciki akan coronavirus a jihohin Niger da Kwara. Duba takaita zirga-zirga tsakanin Kano hukumar jihar Filato. Zantawa kan samar da ruwan sha daga Bankin Duniya a Niger. Shirin a daina shan kwaya a darussan Ramadan. Inda zamu kammala da yardar Allah da sharhin jaridun Najeriya. Amma duka kafin wannan sai kun saurari cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai kula da tsare-tsaren yaki da cutar coronavirus a fadar White House, Deborah Briggs, ta nuna damuwa matuka kan yadda mafi akasar Amurkawa ba sa bin ka'idar nesa-nesa da juna a wani mataki na dakile yaduwar annobar coronavirus a kasar. Akalla rabin gwamnonin jihohi 50 na kasar sun fara bude wuraren taruwar jama'a kamar wuraren shakatawa da na kwallon lambu ko kuma golf da wasu gababin teku da ake shakatawa. Yayin da shaguna kamar na gyaran gashi suka bude kasuwancinsu iya a wuri guda. Amma babu jihohin Amurka da suka cika ka'idojin fadar White House ta gindaya na ganin raguwar masu kamuwa da cutar cikin makonni biyu kafin bada izinin wuraren kasuwancin su sake bude kafofinsu ko kuma mutane su fara tarayya a wuri guda. Briggs, wacce ta yi magana a jiya Lahadi, ta ce akwai hadari matuka tattare da haduwar jama'a a bakin tekun Pacific na California a ranar Asabar. Ta ce kuma a jihohin da gwamnoni suka bada izini a sake bude shagunan gyaran jiki na mata, yana da kyau cewa masu gyaran jikin da masu sana'o'i gyaran kafa da hannu da abokan cinikayya suna sa kyallan rufe baki da hanci. Amma ta ce duk da haka kusantar juna da suke yi bai dace ba. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa China ta yi rufa-rufa kan girman matsalar barkewar cutar coronavirus da kuma yadda cutar ke yaduwa don ta yi tanadin kayayyakin kiwon lafiya da ake bukata kamar yadda wasu bayanan sirri suka nuna. Shugabannin China da gangan suka boye munin cutar daga duniya a farkon watan Janairu, inji wani rahoto da ma'aikatar harkokin cikin gida ta fitar a ranar 1 ga watan Mayu wanda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ta samu kofinsa. Bayanan sun fito ne a daidai lokacin da gwamnatin Trump ke kara yin Allah wadai daga kasar China, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a ranar Lahadi ya ce China ke da alhakin bazuwar cutar kuma ya zama dole ta amsa laifinta. Takaddamar na zuwa ne yayin da masu sukar gwamnatin ta Trump suke zarginta da jan kafa wajen kimtsawa kan yadda za a tunkari annobar inda suka nuna gazawarta. Abokan adawar shugaba Trump sun zarge shi da nuna matsin lamba ga China, wacce kishi Amurka ce amma kuma babbar abokin cinikayyar kasar. Hakan dai wasu na ganin yunkuri ne da Trump ke yi na daukan hankulan Amurkawa kan gazawar da gwamnatinsa ta yi. A nata bangaren, China ta yi ta yunkurin dauke hankulan jama'a kan barkewar cutar, inda aka ga ta kara yawan kayayyakin asibiti da take shiga da su kasar tare da rage waɗanda take fitarwa. Ta kuma fake da hakan ne inda take musanta cewa an saka takunkuman fitar da kayayyaki tare da fitar da bayanan harkokin kasuwancinta kamar yadda kididdiga ta nuna. Yan jaridar kasar Kamaru sun gudanar da bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, yayin da suke zanga-zangar nuna adawa da zargin cin mutunci da gwamnati take musu da kuma daga 'yan tawayen da ke fafatukar neman yakin bangaren masu amfani da harshen Ingilishi mai zaman kansa. Cikin wata sanarwa da suka fitar, kungiyar 'yan jaridan ta kasa da kasa da ake kira Reporters Without Borders ta ce Kamaru tana matsayi na 134 daga cikin kasashe 180 a cikin jerin kasashen duniya a shekarar 2020 dake samun ƴancin ƴan jaridu na duniya. Wasu ƴan jarida kamaru na tsare saboda bada rahotanni da suke yi, wasu kuma suna tserewa sojoji ko kuma ƴan ta'adda dake fafatakan neman yakin na bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. ƴan jaridar kasar basu gudanar da bukukuwa kamar yadda aka saba ba a sauran shekaru saboda matsalar coronavirus da aka samu sama da mutum 2000 dauke da ita a kasar, amma sun ce suna taya abokanan aikin su dake tsare bakin ciki da suke ji, kamar irin su Manchi Bibixi da C Conrad da aka tsare tare da tuhumar su da laifukan yi wa kasa laifi tun dai a shekarar 2017 ake tsare da ƴan jaridar. Wasu gwaje-gwaje da aka gudanar a Tanzania sun nuna cewa kayayyakin gwajin coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ba su da inganci, bayan da sakamakon gwaje-gwajen da aka gudanar kan samfurin akuya da ishan gwanda ya nuna cewa suna dauke da cutar ta coronavirus. A jiya Lahadi, shugaba John Magufuli ya yi watsi da kayan gwaje-gwajen na coronavirus da aka yi amfani da su a kasar ta Tanzania, saboda a cewarsa ba su da sahihin sakamako.
A Litinin din nan 4 ga wannan wata na Mayu, gwamnatin Najeriya take sassauta dokar hana fita da ta ayyana a watan da ya wuce. Dokar dai da shugaba Buhari ayyana a jihohin Lagos, Ogun da kuma nan babban birnin tarayya don hana yaduwar cutar coronavirus za ta koma hana yawon dare daga karfe 8. Kazalika ma'aikatan gwamnatin tarayya za su yi aiki daga karfe 8 na safe zuwa karfe 2 na rana. Tuni dai wasu suka nuna shakkun matakin ka iya dakile nasarar da ake samu wurin yaduwar wannan annoba da ta addabi duniya. Sanata Isa Hamma Misau na daga waɗanda ke fatar shugaba Buhari zai sake nazartar matakin don tsawaita dokar nan gaba.
Haka da nake magana da kai, ina duba ina ganin mutane suna zaune kara zube, babu wani alaman sanitizer, babu wani alaman face mask, babu wani alaman cewa ma akwai wani problem. Gashi muna cikin lockdown ma kenan. Ballantana yau Litinin ya zo an bude, to sai Allah kadai ya san tamukan da za a zo a yi. Kada mu duba mu ga cewa ai wata kasa tana bude kasarta saboda wannan abu. Su ma sai da suka duba suka gani abubuwan nan ya ragu ko sun shawo kan abubuwan. Kuma bayan da haka ma labarin da muke ji kasashen da suka bude din ma yanzu sun yi da na sanin budewa saboda sun zo ya sake karuwa. To a nan Najeriya abin da yasa muke ganin cewa yau din nan muna iya yin wani abu saboda har yau din nan mutanen da aka samu ba su yi yawa ba. Muna da doktoci da likitoci da ƴan health inda za su iya lura da waɗannan abubuwan. Yau din nan ranar da aka ce cutar nan ya kai mutane 50,000 ko 100,000 a Najeriya zai zamanto cewa ko wajen da za a kwantar da marar lafiya ba za a samu ba. A nan ne to za a ga masifan wannan cutar, mutane suna mutuwa a kan hanya, a nan ne za ka ga mutane suna mutuwa a cikin gidansu, wannan abun kuma yana menene. Saboda wannan abun har yanzu sabon abu ne wanda yau din nan duniya kanta bata gama gane kan wannan abun ba, har yanzu ba a nemo maganin sa ba. Saboda haka ya kamata ita gwamnati ya yi taka tsantsan a wajen budewa din nan, saboda yau din nan mutane suna ta maganar cewa gara sun mutu da corona wa da kan wannan yunwa saboda ba san menene corona din ba.
Matakin hana kusantar juna baya tasiri a tsakanin jama'a musamman talakawa masu gwagwarmayar samun abinci a duguni. Kazalika mayanin rufe fuska ma baya bada kariya 100% daga cutar in kaɗai bai rage yaɗa ta da kuma kare kai a yankuna masu cinkoso. Daga Mina babban birnin jihar Niger, wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aika mana wannan rahoto kan hajin da ake ciki a jihohin na Niger da Kwara.
A jihar Niger, Nigeria an samu ƙarin mutum guda mai ɗauke da cutar coronavirus, bayan da dama can akwai mutane biyu ɗauke da wannan cuta a jihar. Sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban kwamitin yaki da yaduwar cutar ta corona, Alhaji Ibrahim Matane, ya ce wanda aka samu ranar Asabar dinnan da ta gabata wani direban trailer ne wanda ya fito daga Lagos akan hanyarsa ta zuwa Kano.
An dauki jinin sa domin a yi gwaji sai gashi ya samu ashe yana da wannan cutun. To dama yana kokarin zuwa Kano ne, yanzu an sake dakatar da shi dole sai ya bi ka'idojin da aka ayyana.
A halin da ake ciki dai ana ci gaba da samun tallafin kayan abinci a wannan lokaci na zaman kullun corona da kuma ya rutsa da jama'a a wannan yanayi na azumin watan Ramadan. Na baya-bayan nan shine wanda sanatan jihar Niger ta Gabas Sani Musa 313 ya turo tawagar kayan abinci da suka hada da masara, shinkafa da sauransu. Alhaji Abubakar Musa shine shugaban kwamitin tabbatar da raba wannan tallafi ga waɗanda ake bukata tallafin ya kai gare su.
An kashe wajen miliyan 50 da wanga komiti da muka kafa wanda zai bi kowane kaya zuwa local government nashi. Ba wani ikon Allah ba da mu samu nasaran wanga distribution din.
To a can jihar Kwara kuwa mataimakin gwamnatin jihar ne Mr. Kayode Alabi ya ce an samu karin wasu mutane uku da ke dauke da cutar. Ya ce ya zuwa yanzu adadin mutanen da ke dauke da cutar sun kai mutane 12 kuma dukkaninsu suna cibiyar da aka ware domin kula da masu cutar ta corona. Mataimakin gwamnatin jihar ta Kwara Mr. Kayode Alabi ya ce a ranar Litinin din nan ma'aikatan gwamnatin jihar Kwara za su koma bakin aiki, sannan za a bude kasuwanni da ma barin motocin sifiri yin aiki daga karfe 10 na safe zuwa ke hudu na yamma, amma fa da sharadin sanya takunkumin rufe baki da hanci. Mustafa Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Shirye-shirye na musamman na muryar Amurka kuke sauraro daga nan Abuja. Daga Jos Zainab Babaji ta aika mana wannan rahoto da ke nuna bukatar duba takaita na zirga-zirga a tsakanin kanan komi a jihar ta Filato.
Kungiyar direbobin sufuri a jihar Filato ta bukaci gwamnatin jihar da ta sake nazari kan matakin hana zirga-zirga a tsakanin kananan hukumomin jihar. Shugaban kungiyar direbobin sufuri a jihar Filato, Alhaji Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas, ya ce kashi 99 na 'ya'yan kungiyar na dogaro ne da abin da suka samu a kullun don biyan bukatunsu.
Mun goyi ba abin da gwamnati ta ce na tsare iyakokin jihar. Tunda cuta da aka samu daga wani jiha ya shigo jihar Plateau. Sannan kungiyar direbobin nan a cikinmu akwai waɗanda sun samu kansu da nakasa da fuskar tuki. Sai in ya zo tasha ya ci abinci, to an zo an ce tasha ma mu kulle. Mun kulle tasha, an ce kwanaki hudu ba mu aiki, kwanaki uku mu fita mu aiki. To a kwanaki uku ma yanzu an zo an daɗa rufe ƙofa, an ce kamar mutumin da yake daɗin kowa na Jos ba zai shigo terminus ba. Sannan mutumin da yake fancin daga fancin zuwa kanke kabir kilomita da wuce 12 ba an ce ba zai je ba.
To amma yanzu wani mataki za ku dauka?
Gwamnati ya kamata in za ta irin wannan ta nemi shawarin mu, dole ta duba halin jama'ar shiga ta kalli abun da idon tausayawa ta daga kafa.
Yun farko gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya bayyana cewar daukan matakin hana zirga-zirga a tsakanin kananan hukumomin don takaita yaduwar cutar coronavirus ne.
With effect from 4th May 2020, there shall be no movement from one local government to another.
Gwamnan jihar ta Filato ya ce daga ranar Litinin 4 ga watan Mayu 2020 ba zirga-zirga daga wata karamar hukuma zuwa wata, ko ma lokacin da aka sassauta dokar hana yawo ne. Sai dai waɗanda ke gudanar da ayyuka na musamman. Kwamishinan yaɗa labaran jihar Filato Mr. Dan Manjan ya ce a yanzu haka an samu karuwar masu ɗauke da cutar coronavirus wanda suka kasance uku a jihar Filato saboda bijirewa dokar da gwamnati ta sanya da al'umma ke yi.
Babban abin da yake kacci mana to a Kwariya ba a ɗauko jama'a an kai su kan iyakokin jiha ba, ba za mu yi maganar an wuce da su ba. Da wanda yake ɗaukan mutane ya kai su gurin da wanda aka ba shi amanar kare bar mutane su tsallaka ko su shigo ba su yin aikin su duka a jihar nan. Gashi mun sami daga ba kowa zuwa mutum da ya zuwa mutum uku ba musan wannan zuwa gobe za su sami mutane nawa ba, domin irin wannan kin ji da muga mutane suke yi. Tun da yanzu mun sami mutane biyu suna da wannan cuta, to idan aka zauna dole za a duba meye ne kuma mataki na gaba. Idan ya zama na wanda za a kara saurara matakin da za a yi ma za a kara, in zance ma za a rufe jihar ma za a yi.
A daren yau Litinin ne al'umma jihar Plateau za su saki shiga dokar zama gida Diris. Kamar yadda gwamnan jihar Simon Lalon ya ce al'umma za su rika fita a ranakun Alhamis zuwa Lahadi don sayan kayan abinci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaishe ki Zainabu Abu mai tagwayen suna. Muryar Amurka majiya kwakwara ta labarai daga tushe. A jamhuriyar Niger, Bankin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Niger ya kaddamar da wani shiri na samar da ruwa ta hanya mai sauki ga al'umma. Shugaban kungiyar fafutukar samawa al'umma ruwa na kungiyar Rajia Usman Dambaji ya zanta da wakilinmu Sole Momini Barma inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa.
Alhamdulillah, wannan shiri ne mai kyau wanda idan an yi shi yadda ya kamata zai iya ba talaka dama ya samu ruwa a kusa kuma alhakatak masafta. Gwamnatin Niger tun bayan ya ce talakan Niger sai ka sha litir 1000 na ruwa zaka biya $27 a cikin famfo. Amma talaka bai cin wannan garabasa tun da bai da famfo a gidan shi. Zai je titi ya dauki ruwa inda wannan limit litir 1000 din zai tashi mishi kusan shekara 5. Yanzu a karamin misali an ce za a sha ruwa. Kashanta wannan shi ne za a yi zaka same shi ne kusan shekara 50. To shekara 50 talaka idan ya zage shekara 50 na sefa ya sha ruwa ya kawo a gidan da yake haya. Amma haka idan aka saki salo ya komo shekara 5 shekara 3 gidan haya inda ke da kai mutum 10 kowa zai dan shayo ya kawo din ya samu ya ci umfani wani abin da gwamnati ke yi. Gwamnatin Niger ya dauki alƙawarin zai ba kowa dan Niger ruwa a maraya ko a ƙauye. Zaka kunna famfo ya ce a ƙauye ko a maraya ya sha a cikin rahusa kan nan kan 30,000. To amma a yanda ake tafiya wannan ba mu ga alamar kwalliya su tafiya kudin sabbi ba.
Wannan kudurin majalisar ɗinkin duniya ne kenan.
Eh, da kudurin majalisar ɗinkin duniya kuma hannu da constitution na ƙasa su ke faɗawa. Tunda kaga Niger tana cikin ƙasa ce wadda ta sa ruwan sha iya cikin constitution kenan. Dole ne a ba ɗan Niger ruwa ya sha ya zama duwa ne wannan duk hakkin ɗan adam ne a baka ruwa ka sha. Alhamdulillah Niger tana bakin ƙoƙari don a ba talaka ruwa a cikin rahusa. Me yake sanin da aka ɗauka? Yanda ake ana yi talaka har abada da cewa moriye wannan garabasa gwamnati ke bashi ta su jayi an ka duka yau an ce ana gayyar sawa famfuna a gidashi ka shekari ba gani wanda Allah ya ba hali iya da gida bakin dashi zai biya a ta asami shi talakan da yake nan iya kallo su da bi da kodira bai ije ruwa sa a gidashi kaga wasan da ake ciki.
An bayyana cewa bankin duniya na cikin wannan sabon tsari ko kuma shiri da za a tafiyar da shi a tsawon watanni. Abin zai iya tafiya kamar yadda ya kamata kuta yadda masu karamin karfi za su amfana da wannan shiri.
Ai shekara ta 20 an ce maka harkar ruwa a Niger bankin duniya nake baya kullum su ne ke tallabawa don a ce an samu ruwa shan talaka amma ai bashi ne wannan. To shi ne muka ce da matsaya muna cin bashi jikoki mu suna biya kullum muna addu'a bashi gara mu kara ma masu bannan ruwa masu hannu shi ruwa kuɗi don a samu kuɗi a gare su. Amma talaka garabasa ya sha idan mai kuɗi biya biya ruwa tsada ya za a yi a ce dan Allah annabi ana so a yi gaskiya talaka ya biya kuɗin ruwa daidai mai kuɗi ya biya kuɗin ruwa bai kamata ba. Yau an kare masu kuɗi sun yi ɓannar ruwa su ne ke wanke motoci su ne ke wanke flowers su ne ke kai dai abubuwa ga su kara su bai su ne ke shikin ya kamata masu kuɗin harkar ruwa a diba a gani da za a iya ɗauko hakkin talaka a jikin mai kuɗi don a samu talaka ci moriyar wani abu.
Kar a shafa'a ana sauraron shirye-shirye na musamman ne daga muryar Amurka daga nan ofishinmu na Abuja kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Maza da mata mu karka wayar da kai ne wa juna mu yi hattara da corona virus kar ya zama fitina wa ƙasa.
Allah ya kare mu ya kare ƙasar mu daga wannan muguwar ciki.
Gaskiyar magana tabbas ciwon yana da tsada. Ina kiran jama'ar birni ƙauye mu taya mu kula. Mu tashi tsaye mu kiyaye kar ciwon ya yo illa. Sa'adin ka corona in ya rike ka sai kaula. Mu koma ga Allah addu'a mu yo jumla. Sannan mu koma mu ɗauki matakin kariya ga matanmu da mata. Maza da mata mu karka wayar da kai ne wa juna mu yi hatura da corona virus.
Soma Dalla Binta S. Yero daga Washington DC shigo ki kawo mana shirin kina a daina shan kwaya.
mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyau doka a shafaya doka a shafaya kakan ka baya sha baban ka baya sha bai kai
kuma barkanku da warhaka barkanku da saki saduwa a wannan shiri na Adena shan kwaya Binta Asiyar ce jagorar wannan shiri dake da nufin fadakar da ku a kowane sati kan matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da ta'addab al'umma to kamar yadda wasu ku suka ji a baya mun yi hira ne da Zainab Ujudud Sharif wacce kwararra ce a game da harkokin da suka shafi magunguna musamman miyagun kwayoyi akan yadda wannan annoba ta shaye-shayen ta fi yaduwa a arewacin Najeriya a wannan mako za mu ci gaba inda muka tsaya da tattaunawa tare da Zainab Ujudud Sharif domin samun karin bayani akan matakan da ya kamata al'umma ta dauka bar mu koma Abuja a Najeriya domin jin ta bakin Zainab Ujudud Sharif
an ruwaito cewa akwai wani sabo ma da ake shigo da shi kasan da ake ce mahucin koken ko kuna da wannan labarin
sai hucin koken irin fake one din sa ba me daidai me mai tsananin me koken din ko tsananin koken din yana da tsada amma sai aka je aka yi jabin sa
to shi da ake sayarwa dinde suna nan zaki godansu ungwani ma ko nan musamman Abuja naji an ce area 1 naji an ce wani ma a can bangaren wajen gudu ga makabarta kallon makabarta wani zaki hawo wani rock kije can wai kawai ga su nan ana sai da su to amma yanzu ina so kamar yadda gwamnatin Kano ta tashi tana yaki da na gani a TV ana nuna yadda suke zuwa gida-gida to wannan ne yaki ba haka ba muna daba cikin wuta buka a ɗan mu za su zo su samu kuma yanzu me yara ka tashi a ce yaranka ko a ce yaya sun zama yan kwaya kansu ya fuske to ai wannan gaskiya abu ne da ya kamata mu yi kokari kuma musamman gaskiya ana kokari kin ga matan gwamnatin na arewa su 19 din nan sun tashi a tsaye dole mu gode musu mu dada ba su shawara mu dada ce musu su ci gaba da wannan yakin kuma abinda muke fahimta mun akwai abinda muke ce rehabilitation centers inda ɗan shan magungunan nan akwai bincike akwai dokoki akwai abinda aka yi na convention na cewa duk mai shan kwaya yaran nan namu masu shan kwaya kin san cuta ne to mu dauke su a matsayin marasa lafiya kin san yanzu da sai a kama su a daure su a ce musu ba dadi ba shine daidai ba
to wace hanya za a bi a shawo kan misali a ce da yana irin wannan abin kai uwa ka gano a cikin gida me zaki
na ɗaya ka rungume shi
dan bincike ya nuna wani sa'in yaran nan da iyaye da basu damu da su ba kawai sai su koma kwaya ka rungume shi ku zauna ku yi sha'awara ku taimaka mishi
shine Bature yake ce show love show concern
a rungume shi a ce to ya zamu taimaka maka
menene matsalar ka sai a taimaka matsalar ka
sai kuma a duba bangaren yaya ina ne asibitin da za a je da za mu je a nemi taimako ai wannan da Bature muke cewa rehabilitation therapy ana baka magani ana gaya maka a hankali ana nuna maka ta bangaren addini ta bangaren fadakarwa kuma na neman sana'a yawanci su ba sa komai wannan yaki ba wai yakin cewa daina shan kwaya bane abun ne yana da bangare da yawa ta bangaren treatment da za a rika baka magani ta bangaren social aspect da za a rika fadakarwa ta bangaren addini a samu masu addini suna gaya musu ta bangaren ma har bangaren motsa jiki shine muke ce all encompassing shine muke ce value chain for treatment of these cases like that to wannan taimakon da za a yi ai ayyan namu kin ga almajiran nan namu da suke titi Hajiya almajirin nan namu na ce ba wai mun ce kawai ma masu kudin bane almajirin nan kin ga su in kin ga wadansu su Hajiya ni abun na kasa ce kuma arewa ne abun na koda mun rake ga ciki ga man yan arewa ki ga almajirin nan a titi suna bara kina kallon wadansu kin san abu ke suke to gwamnati mu wai almajiri
mun kira gwamnonin mu dan Allah dan annabi su san yadda za su yi da ayyan nan da suke titi almajirin nan ya zamu yi da su ne ko ina kika tsaya zaki ga sun zo miki rajab
ko a Kano kina park kin tsaya da motar ki cha sun miki aka to wannan in ba mu tashi yanzu ba mun yi riga kafi to gaskiya ba dadi so muna neman mu ga gwamnonin mu matan mu ke yadda na ga miki iyayen mu da kuma ku musamman ku masu fadakarwa ku masu labarai ku da ake ce muku su journalist ne su menene da Allah ku taimaka yakin na kowa ne duk inda za a je a fadakar mu kuma mu da muke da ilimin ta bangaren wannan mu ce ga fa illar wannan magani gashi yanzu na ga miki shekaran je muka je gurin DG Nafdak ta ce yanzu za ta je ko ina a je ana zancen sensitization ana fadakarwa za ta je Borno za ta je Lagos kuma za ta nemi matan mu a bita a cikin kungiyar da za a je ana fadakarwa yanzu ya zama kowa yakin kowa
to jama'a lokaci yayi halin sa da haka muka kawo karshen wannan shirin sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa
yanzu a madadin Madina Dauda wakiliyar mu a Abuja sai Julie Leather Gresham wacce ta taimaka wajen hada sauti ni Binti Esfero dan hada wannan shiri nake muku fatan alheri ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
na dadi sana zan ci kwaya ko ba ta da kyau dokar asha kwaya dokar asha kwaya kakan ka baya sha ba
makon gobe zamu kawo muku sabon shirin in Allah ya kai mu kafin sharhin jaridun Najeriya kuma ga darussan Ramadan
Musa PRO ma'ana gaskiya ma'anan azumi da muhimmancin ta a gare ni gaskiya yana da dadi sosai sosai muhimmancin ta a gare ni yana da kyau mu gyara halayen mu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da dan kasuwa da dan dako da lebura mu kokari mu gyara halayen mu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikin sa gaskiya akwai halayen mu a ciki da ba su da kyau karka cewa wai zaka ga laifin kansala dan majalisa gwamna shugaban kasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da ƴaƴanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai famanin sakatare ko commissioner kana da laifi tsakanin ka kai da masinjanka ko da sauran concept dinka kana da laifi haka gwamna ma da su bi haka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe tsafe luwa da zai sauran irin wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara shine ba zai kai mu tudun na'ir a halin da muke ciki
muryar Amurka ake sauraro baban gida Jibrin shigo ka kawo mana shirin sharhin jaridun Najeriya
sauran jaridun Najeriya zan fara ne da jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa ya zaka yau masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya sun kusa 2,500 sai kuma jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka an rufe majalisar dokokin jihar Nasarawa bayan da aka gano daya daga cikin ɗan majalisar dokokin jihar ya rasu ne sakamakon kamuwa da cutar coronavirus jaridar ta bayyana cewa yanzu haka dai kakakin majalisar dokokin da dukkanin ƴan majalisar da sauran ma kata sun kebe kansu na kwanaki 14 domin tantance ko suna dauke da wannan cuta su ma ko kuma a'a idan kwa jaridar The Nation ta bayyana cewa yanzu haka wani basarake a jihar Zamfara ya rasu wato sarkin kauren Namoda a jihar ta Zamfara Alhaji Muhammad Asha ya rasu ne kuwa a babban asibitin jihar ta Zamfara dake birnin Gusau a inda aka kebe shi inda kuma yake jiran sakamakon nazari ake yi game da ko rashin lafiyar yake fama da ita ta da nasara ne da cuta coronavirus har yanzu muna jaridar ta The Nation inda ta ruwaito gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad na cewa amfani da maganin chloroquine na taimakawa wajen samar da lafiya ga masu dauke da cutar coronavirus a cewar gwamnan na Bauchi dai amfani da kwayoyin maganin chloroquine sun taimaka wajen warkar da akalla mutane 6 masu dauke da wannan cuta a jihar Bauchi sai kuma jaridar The Punch na cewa yanzu haka dai cibiyar da ke yaki da cutar coronavirus a Nigeria NCD ta bayyana damuwanta ko fargaba game da matakan da ake ɗauka yanzu na barin al'ummomi su fito domin ci gaba da gudanar da harkokinsu a jihohin Lagos Ogun da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja dokar da kuma za a sassauta tun daga yau Litinin jirgin da fon ta ruwaito babban daraktan cibiyar da ta shife Hekwezu na bayyana fargaban yadda ake ci gaba da samun karo masu ɗauke da wannan cuta ita ma jaridar Premium ta bayyana cewa yanzu haka dai Allah ya wa sarkin Rano Alhaji Tafida Abubakar Rasuwa zamu sai koma jaridar da Nation jaridar da ta rubuta cewa zakan shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada ya Vice Marshal Muhammadu Alhaji Muhammad mai murabus a matsayin sabon babban director na hukumar bada agajin gaggawa a kasar shi dai sabon babban director ya mai gurbin engineer Mustafa Mai Haja babban jibrin murya Amurka daga Nigeria
da wannan don kawo karshen shi wannan shiri na musamman a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na gabatar ke muku sallama da fatan za mu yi lafiya assalamu alaikum
bonjour au micro Idris